sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugabannin kasashen G7 masu karfin masana'antu sun shirya tsabdar rata ba hannu akan yarjejeniyar manyan kudurori da suka cimma a taron su a Cabiz Bay, yarjejeniyar da aka bayyana a matsayin abin tarihi wacce za ta sa kasashe su dage wajen daukar matakan kare sake faruwar mummunan ta'adin da aka samu sakamakon annobar coronavirus. Sanarwar da aka cimma a Cornwall na kasar Ingila ta tabbatar da bukatar magance annobar coronavirus tun daga tushe a matsayi na duniya. Manufa ita ce takaita adadin lokacin da ake bukata wurin yaki da annoba, ciki har da batun samar da rigakafi da aka rage zuwa kasa da kwanaki 100. Shugabannin Burtaniya da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italy da kuma Japan na kungiyar kasashe masu karfin masana'antu da aka fi sani da G7 tare da shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu da Australia suna cikin tattaunawar akan kiwon lafiyar duniya, sai kuma Prime Minister India Narendra Modi wanda ya halarci taron ta yanar gizo. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres shi ma yana tare da shugabannin na duniya. Masu tattaunawa na kungiyar tarayyar Turai sun ce tattaunawar da aka fara a ranar Asabar akan shirin nukuliyar Iran komai na tafiya yadda ya kamata. Tattaunawar da ta rushe a shekarar 2018 yayin da Amurka ta janye kanta a ciki. Manyan 'yan diplomasiya daga China da Jamus da Faransa da Rasha da kuma Burtaniya sun kammala wata zabar sa'a guda da rabi tare da wakilan Iran a wani otel a babban birnin kasar Austria. Ana samun nasara amma tattaunawar na ƙara ƙaimi kana wasu batutuwa na nan yadda suke, ciki har da batun yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da za a cimma, inji Alan Martin wakilin kungiyar tarayyar Turai yana fadawa manema labarai a birnin Vienna. Amurka ba ta shiga taron a hukumance ba wanda aka kaddamar a Vienna a farkon wannan shekara, amma dai gwamnatin Joe Biden ta bayyana sha'awarta na sake komawa cikin yarjejeniyar bisa sharaɗi cewa Amurka za ta takaita takunkumai akan Tehran, kana ita ma Iran din za ta koma ta yi biyayya ga abubuwa da ke kunshe a cikin yarjejeniyar shekarar 2015. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi kashedi cewa dubun dubatar yara a yankin lardin Tigiri a arewacin Habasha suna cikin hatsarin rasa rayukansu daga cururuta masu alaka da yunwa da kuma tamowa saboda kungiyoyin ayyukan jin kai ba su samun damar isa da kayayyakin jin kai a yankin. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniyar da kungiyoyin jin kai masu zaman kansu ba su iya isa yankin Tigiri da ya shafa ma da yaki, duk da alƙawarin da gwamnatin Habasha ta yi cewa za su iya shiga yankin ba tare da samun matsala ba. Mai magana da yawun hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNICEF, James Elder, ya faɗa wa manema labarai a Geneva cewa yankin na gab da fadawa cikin yunwa. Ya ƙara da cewa Tigiri zai huskanci matsalar da ba taɓa gani ba a cikin shekaru 10. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce rukunin ma'aikatanta da asibitocin tafi da gidanka sun shirya tsaf su shiga Tigiri su ba da kulawa, amma ɓangarori masu yaƙi da juna sun hana musu shiga yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, da sanyin safiyar jiya Asabar, 'yan Algeria sun fara kada kuri'a a zaben wuri na 'yan majalisar dokoki bayan shekaru 2 da aka kwashe ana fama da fitintinu, ko da yake masu fafutukar kafa demokradiyya sun yi kira da a ƙaurace wa zaben. zaben majalisar dokokin shine na farko bayan da aka hambare da shugaba Abdulaziz Bouteflika a shekarar 2019 bayan ya kwashi shekaru 20 yana mulkin kasar wanda ya huskanci zanga-zanga akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan yi da kuma danniya suko jam'iyyu masu biyayya ga gwamnati sun yi kira ga jama'a da su dunguma rumfunan zaben da suka kira mafi muhimmanci wurin maido da zaman lafiya
yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa akai miki dole
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasar shi ya take kasuwa a kasar mu
shirin nan dai a cikin wannan kasuwa na Endoya inda kuma ga jama'a ana nan ga ma shugabannin su a nan kasuwa ina tare da ɗaya daga cikin wannan shugaba ya suna malami
Alhaji Ibrahim Zangaba
kai ne kake shugaban wannan kasuwa naku na masu sana'ar doya kamar ya wannan kasuwa naku ke tafiya
kasuwar mu dai na Borno State wannan kasuwar doya farko dai doyan nan dai ba alumushi a Borno State asalin ma to so masu numu na doya daga Borno State Niger Taraba Adamawa State Plato annan ne muka samu doya yanzu daga mutuci nan daga ragani su tilerin nan da 12 taya so sai sa a kawar lokaci dai alhamdulillah gaskiyar magana tallafi muke nima da community saboda ba mu da karfi din tattalin arzikin nan wannan baya can ya kare to amma muna tare da musuruf muna 20 masu numa in kaga kai abu na alheri zamu da mai mutane ba za su yi taɓa munta da kai ba gashi har
kamar wannan kaya da kuke samu na doya ku kan je ne kuɗi ko kuma kawo muku ake yi
eh dai da can da mun dori zamu turo ƴaƴanmu mu kuma mu zo tare mu amma yanzu akwai masu zuwa kamar wani mai sunan Haman zarin shi ne zilla laba ya kawo wani din ma masu numa ne daga can da jarisa su kwala su kawo na mu kuma mu sarrafa sai sa kana ga lungu-lungu sako-sako za ga doya a cikin gari nan dai headquarters mu ne kaso ga muna akai bagarot akai muna garaji akai tasun bama mun da muke daga nan dai kana ga duk titin daga gaduwa mun muka sarrafa wasu
kamar daga ina zuwa ina ake kawo wadannan doya tunda ba a noman shi a nan Borno
doya da ake kawo farko dai a Plateau na biyu Niger Nasarawa Adamawa Borno State yi da aka samu doya yake na sunu wannan state guda Taraba sunu guda shida annan ne aka samu doya
to ya sha'anin kasuwar yake ganin cewa kukan kawo ne daga wani kuma ku baza kayan ku rarraba masu saida ya kasuwar yake gudana
kasuwar dai yanzu a tattalin kan mun da na gaya maka gaskiya a yanzu kasuwar dai a cikin shi dai hakuri ne da shi kawai to mun lallaba dai su mun sunan ruhu muna 20 mu shiga da su kuma kamar nan kuma shiga mu karɓi duk yin jawabin mu tara mu ba su hakkin su su kuma tare da su sai yasa kenan amma kasuwar sun tallafi mu gaskiya don ba mu da karfin zariyar su
kamar kai ne shugaban wannan wangiya kamar masu wannan sana'a na ku za su kai nawa ne
a masu sana'a na mu mun rinke da sun kai 10,011 eh masu sarrafa masu kawwa da masu shiga da shi a gari da kuma wanda suka auto fitaye da tilara su cika a takaice har mu kai mu shi mun kai 10,011 a garin masu juya wannan harkar nan
to kamar akwai wani matsaloli da kuke fuskanta ne wanda wannan hawan tashin kaya
eh farashi dai wannan lokaci kaga dai yanzu da season da muke matsalolin da muka samu yanzu kaga season doya ne a yanzu amma yanzu daga August na zaga a gurin nan ba zaka taida gunnan haka har gun zaka zo ka faka ma ba zaka samu ba dan motar 30 40 gunda za a juya mu babu shi amma diki duk da season ma amma alhamdulillah dai mun samu doya ba mu karcin shi
wani zai lokacin shi ko kuma yanzu za a iya cewa ya yi tsada
ah wannan dai ya yi season lokacin sadan shi kenan wannan kuma yanzu dai daga zuwa gaba dan watanni ka dan kamar August dai zaka sabon doya ya fara shiga kenan shi kenan shi tafiya kuma shi yasa to har kin da muke ciki kenan alhamdulillah
to kamar wani kira zaka yi wa gwamnati dan ta taimaka muku musamman ma game da irin yadda kuke gudanar da sana'ar ku yanzu haka
mai girma gwamnatin gaskiya mai girma babu gwamnati Borno State ya kokarin da yake kan talakawa muna fatar dai mu din mu yan doya mun kai kukan mu dai kare mun ta domin yinda yake wa su kasuwai dai mun sani iya tallafa kasuwa a yi nan jari irin wannan mu din ma mun mika kukan mu dai da ba murya yayi dube mu da idon rahama saboda babun da zai na gwamnati ce a zaman muna kasuwan da nan biyar ga gwamnati da rana muna tare da gwamnati shi mu dai na fatan cewa dai ba za a manta da mu a talafa mana saboda ba mu da jari gaskiya
a ga kuma da wani malami da shi yake zuwa ya kawo kayan shi da kasuwa sannan zo sai da a wannan kasuwa ya sunan malami
sunan Hamman Buba amana kiran da coach
na'am to ganin cewa kake zuwa ka kawo kaya kamar da na zuwa ake kawo wannan kaya
muna zuwa Taraba muna zuwa Plateau muna zuwa Benue muna zuwa Nasara duk muna zuwa mu je mu kawo doya din duk wannan wuraren muna zuwa mu je mu kawo su insha Allah
to ko ce kamar ya kuke samu waɗannan kaya
eh to yadda muke samu kanan kaman lokaci yana din season to season ne kamar yadda yace maka a wannan lokacin yana tsada amma in yau zo kamar August September October haka din ana samu sauke su amma kamar yanzu haka nan yana da tsada sosai
a mota kuke kawo wannan kayan ko kuma sai a kuke shigo da shi
a mota muke zuwa da su
yayin nan hanya ganin cewa wani lokacin akwai hatsari haka hanya da sauran su yayin nan wannan hanya ba ku a fargaba
eh to gaskiya fargaba kan akwai amma ka san komai daga wajen ubangiji ne ba yadda mutum zai yin ba Allah ne ya kaddara abin da zai faru da shi ba amma fargaba kan hakika akwai fargaba kuma kama daga zuwa fatisko zuwa kasan nan shine nan nake fargaba gaba da amma kuma ka san Allah ne yake kaddara komai
kai kake zuwa ka kawo wannan kuma ka kan bi wannan hanya akwai lokacin da hanyar nan yayi zafi wadda wani lokaci yan kasuwa ba sa son bi kamar kun taba fuskantar irin wannan matsaloli na tsaro
eh gaskiya muna fuskanta amma nikan alhamdulillah Allah na gode mishi ban taba faruwa da wannan ban taba haduwa ta yarda irin wannan ba amma wasu mutane suna magana suna fuskanta wannan al'amari kuma abun da yake damu in har ma ka tashi daga Bauchi zaka zo kamar karfe 4 zaka ga an kulle gari kana kokari ka shiga Maiduguri nan zaka ga an kulle gari karfe 4 da rabi zaka je ka kwana a Dinshan to wannan kaga muna kaluban tan wannan sosai abun yana damun mu
za ce kulle kofar
eh to mutane da suna ce sojoji kuma ana ce akwai boko haram ne da sauran su to duk haka din ne yake kasancewa
to ganin cewa an kulle kofa ba kai kuma an sake sa ku cikin hatsari ganin kun kwaso kayan ku kun zo har bakin gari a kulle
eh to wannan haka din ya zaka me zaka ya kaja da gwamnati ne duk abun nan gwamnati ya fara shi zaka amfana da shi mutum bai da karfi iko da zai abun nan da kai shi duk abun nan gwamnati ya fara haka za a iko da shi amma a so samu ne gaskiya ya kamata a daga mana lokaci kamar 6 zuwa 7 haka a bar gari don za mu ji dadi haka fi sabilin warzo don mun tashi daga nesa daga Benue ne tafiyan kwana 2 kwana 3 a hanya sai ka zo dab zaka shiga Maiduguri an rufe gate na shiga sai ka sake kwana to wannan din ma duka fargaban ne amma ba yadda za mu yi
Allah kare
ka amma dan daraja ne mun gode
a gani kuma da wani wanda shi ma shike noman doyan shi da kansa ya suna malamin
Bauchi Christopher
no amalan Christopher sai kace wannan noman doya kake noma a jiha sai wurin gane ko kuma an ka noma kake kawo ka saida
eh ana noma na mutane su zo su sai kuma mu ma muna kawo a garin Maiduguri nan
to Maiduguri kada kake kawo ko kuma akwai wasu sassa a arewacin Najeriya kake kai doya
ko ina ma muna kawo amma mun fi so mu zo Maiduguri saboda za mu samu kudi akan doya wannan ne
wasu kun fi kasuwa kenan Maiduguri
eh Maiduguri yana da kasuwa mai kyau shine muna zuwa Maiduguri
kuma mutanen Maiduguri suna cin doya ke yin sosai
sai ma suna cin doya
to wani doyan kala-kala nawa ne kuke noma ne
muna noma farin doya da yanan sakata eh duka ne muna noma
farin doya ne yan sakata
eh farin doya shine yana kira yam eh sakata shine yana kira water yam eh
to bambancin su akwai bambancin kudin ne wurin su haka
eh farin doya ya fi kudi da water yam
ne ya fi water yam kudi
eh ya fi water yam kudi
ganin cewa kana wannan noma kakan noma a shekara ne ko kuma wata shida shida ne ko ya kuke noma wannan
eh a shekara ne muna yin noma doya wannan eh
kun kuke noma ina kuke tarawa
muna tarawa a gida
kasuwa
eh mu zo da shi kasuwa mu sayar da shi akwai mutane da suna zuwa a garin mu mu siya mu ma in mun cire doya mun tara sai mu zo da shi inda yana sayar da shi kudin a Darija
an kun fita da shi kasuwa banda Borno Maiduguri kenan idan kuma kuke kai kasuwa
muna kaiwa Kano muna kaiwa anan Gombe muna kaiwa Port Harcourt ko ina ne muna kaiwa ko wanda suna kaiwa a can kasan Yamiri kuma kamar Lagos Port Harcourt Aba ko ina ma na kaiwa doya
ga kuma kasuwar naku take tafiya
yanzu kasuwa alhamdulillah eh muna sayar da doya inda muna so dai
ga wani malami kuma da ratar da nan shi ma ya zo wannan kasuwar na doya ya suna malami
Ahmad Ibrahim
na kai ka zo sayan doya ne ko
ina zuwa ina siya in je siro mutane a cikin
gari kai zuwa kai ga saida
eh a cikin gari ba
ya kake saida naka
eh ina sirwa a farashi mai rahusa inda mutane suka iya samu a daidai
ina kana da matsuguni ne ko kana tura
ina da matsuguni inda nake kai wan aje mutane zo siya kamar rumfa ko kuma in ce shago haka
eh yanzu ka zo sara ne saboda ka je ka kasa ma jama'a kamar shekara nawa kana wannan harka
ya kai shekara 15
kuma na cikin gari Maiduguri kake
cikin gari Maiduguri nake
na'am zuwa kai Maiduguri kuma kai
dan a nan aka haife ni a Maiduguri
kuma kana wannan harka sosai to ya sha'anin harka yake na
harka dai alhamdulillah sai dai kawai abubuwa da biyu da bara rasa ba kaman na sha'anin kasuwa yanzu saboda yanayin na rayuwa da muke ciki yanzu misali a Borno sai zan ce ko in ce in Maiduguri ko ba haka ba saboda wannan insecurity da ya dawo mutane da yawa wanda suke so su sayi wannan abun mutane masu amfana da shi kenan suna so su sayi wannan abun amma saboda ba su da kuɗi saboda su rasa ayyukan su su da jishuru saka suna ganin ba su isa ba so kaga muna fuskantar wannan challenge amma duk da haka duk alhamdulillah dai mutane suna participating suna sai alhamdulillah
to wani kira zakai wa gwamnati idan ta taimaka maka wajen bukata harkokin musamman ma ku masu kananan sanawoyi haka tunda ku ba jin dauli bane ku masu siyar da ku siyar
ya kai to alhamdulillah misali a ce gwamnatin Borno State tana iya kokarinta don tabbatar da mutane cikin garin nan sun samu cigaba a fannin kasuwanci tana yin wasu program don talafa mutane ko ba haka ba amma muna ƙara kira ga gwamna musamman gwamnatin Borno State zo ta talafa amma kasuwanciya especially mu da muke zuwa mu siya mu kawai jama'a saboda idan ta talafa mana da dasu kaman kudi haka idan ta talafa mana za mu sai wannan kayan dewa inda mutanen gari saboda idan muka sai dewa su ma mutanen gari za su samu farashi mai rahusa wanda kowa wanda yake da ra'ayin sayan wannan abun ganin wannan abun ya bunkasa shi ma zai samu amfana da wannan abun
Allah ya taimaka
amin
Allah kuma ya sa kasuwa ya bunkasa
amin
na gode kwarai da gaske
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sarki wato littafin karin magana daga sura 16 aya 25 kowane mutum na da irin muradinsa kowane mutum na irin fahimtarsa da yadda yake gane yanayin rayuwa to amma ubangiji Allah na magana da cewa akwai hanyar da kowane mutum ya dauka daidai fahimtarsa daidai kuma gurgudo ne yana zuwa kan hanyar nan da cikin kwai ne mai kyau amma in an bi ta a hankali zuwa ga karshen ta za a kai ga halaka wato da tudu mutuka mutai da hanyar ko da hanya ne ko ta hanyar nima bin duniya ko ta addini ne ko ta mu'amala ne ko na zuciya zamantakewa ne sai ga mutum yana wasu abubuwa da ba daidai amma bai san ba daidai ba amma sai dai kaga kuri a karin gani to kafin wanki bula ta kai mu dare hanyar da mu yan Najeriya muka doka da ba samu cikin zaman lafiya ko domin zaman lafiya to mu bar wannan hanyar da ake yin jima a kasan mu mu koma ga Allah ubangiji ta wurin tuba da tsoron sa da kuma kaunar juna mu tashi daga mutuncin mu shiwa ga su yi adalci ga talakawa talakawa su yi adalci ga shiwa ga mu shi ne hanyar mai kyau mafi shiga ga arewa mu mafi shiga yan Najeriya shi ne mafitan mu a koma ga Allah a tuba Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya da fahimtar juna da cin gaban kasan mu na gode Allah sa ka dalili
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai mai macin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan karaya da kuma yadda za a kula da karaya wato fracture and fracture management a Turanci tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu dake aiki a asibitin koyarwa na Barau Dikko dake Kaduna to likita barka da wannan lokaci
Barka dai barkanku kuma da warhaka.
To likita masu sauraron mu ma za su so su ji ƙarin bayani akan karaya.
Karaya abu ne wanda ba shi da sarkaki ana nufi cewa idan wani bangare ko wani kashi na jikin dan adam ya samu karaya. Dan kashi suna nan akwai kashi akwai kuma gaba. To idan gurin da ba gaba bane ya karye aka samu discontinuity in shi a Turance to shi abin da ake nufi da karaya kenan. Discontinuity ne a wannan kashi. Abin da dai a takaice ake nufi da karaya kenan
menene ma alamomin karaya
in aka ce mutum ya samu karaya akwai alamomi da mutum zai iya gani na farko kusan ga yawancin lokaci karaya yakan zama a bayyane idan kaga ga wuri da kasancewa nan gurin akwai kashi sai kaga gurin gaba daya kashin ko ya fito in kaman an samu karaya wanda yake bude mutumin da yake gurin ko kuma wanda abin ya shafa zai ga gashi kashin shi daya yayi gefe daya yayi gefe a inda ya saba gani ba wannan a bayyane yake to amma wasu lokaci aka samu na farko shine akwai zafi mutum zai ji ciwo a wannan gurin da ya samu kariya wannan shine abu na farko da mutum zai fara samu na biyu zai samu karkacewa na shi kashin da aka samu kariya abinda muke ce mishi deformity gaban da ya samu kariya zai karkace zai ba zai kwanta ba a inda ya saba kwanciya ba kamar a kafa ne zaka ga kafan yayi gefe ba inda ya kamata a ce yayi gefe ba abinda muke ce mishi deformity kenan na uku kuma idan mutum ya samu kariya to ba zai iya kamar a ce tsayuwa a wannan gaba ko kuma tafiya yayi amfani da wannan gaba wanda aka samu kariyan akai ba
su waye ma suka fi samun kariya musamman ma mu zamu ga kamar jarirai za a ce ai kashin su bai karfi ba mu da ba likitoci ba zamu ce ai jariri in aka mishi wani rukun da ma bai kamata ba zai iya karyewa
tabbas kamar abin da kika faɗa cewa ga jarirai zai iya yiwa kashin su bai karfi ba amma kuma ba mu daukan su a matsayin su ne suka fi samun kariya ko kuma yara su suka fi samun kariya kariya yawanci yafi ne a maza in ka hada shi da mata wannan zai iya yiwa saboda shi namiji kaga kullun yana kan hanya yana fita ba a gida yake ba sannan kuma in ka duba wasu ma kalan sana'an su yakan sa su samu kariya na biyu kuma an fi samun kariya a mutane waɗanda suke matasa masu shekaru kamar abin da ya shafi zuwa shekara kamar 15 har zuwa abin da ya kai kusan shekara 45 saboda waɗannan mutane su ne masu abin da muke ce musu risky lifestyles saboda sana'an su wasu a cikin su ɗan acaba ne wasu su drivers ne na motoci wasu su ɗan kwalle ne wasu su dai haka ne kuma wasu ma kawai dai kamar yadda na faɗa na ce suna fita mutum yana tafiya a hanya zai iya samu wani abu da zai kawo mishi kariya ana samun kariya ma a mata amma in ka hada shi da na maza da na mata zaka ga gaskiya maza sun fi samun kariya fiye da mata sa'annan kuma zaka ga cewa matasa sun fi samun kariya fiye da tsofaffi da kuma kananan yara saboda su kananan yara kamar jirajirai da kika yi magana ai kinga kula da su ake a hannu ba lalle a samu kariya ba duk da dai kuma in aka in ba rike su da kyau ba kashin su bai kwari ba sosai za su iya karyewa su kuma dattijo zaka ga ai in ma dan kwalle ne ya ritaya in ma yana sana'a zaka ga sana'an shi ba abin da ya shafi irin wannan bane
idan mutum ya karye me abu na farko da ya kamata a yi masa kafin ma a garzaya da shi asibiti misali in a gida ne tsautsayin karyar ta same shi
wannan shine ake ce mishi kamar first aid da ake fara yi yawanci shi abin da zai jawo kashin mutum dan adam yana da kwari sosai sosai to abin da zai karye kashin dan adam ba karamin abu bane sai abu ne wanda impact din mai yawa ne sosai kafin zai iya kawo kariya ma kashin dan adam so dan haka shi kariya so da yawa bai zuwa shi kadai yakan zo tare da wasu kuma injuries a wasu bangarori na jiki na dan adam amma idan kariyan ya zo a matsayin shi ne shi kadai kariya to na farko akwai abin da mutanen mu suka saba yi haka kamar a samu carton a dan sassaka a rafin kafan saboda kar a dauke shi bangare bangare ana so a dauke shi kamar in a hole gaba daya kafan so aka dan sa katan nan katan nan wasu ko kuma su samu tabarma a daure kafan gaba daya a wannan yana da kyau sosai muna ce mishi splinter saboda yakan dan rage ciwo da radadi wanda mutum zai ji kafin a kai shi ga asibiti wannan yana da amfani
misali a ban daki ko kuma a matakala akan samu tsautsayi haka mutum ya zane haka ya fadi ko ya karye a hannu ko kafa a gida kenan to kaga za a iya cewa wannan karyar ta zo ne ita kadai
to irin wannan yanayi farko in aka ga gurin ne aka ga alamun inda mutum ya karye kamar inda na yi bayani na ce alamun inda mutum ya karye yawanci da yawan mutane an sani ana gani za a ce kai wannan daga gani ya karye ne saboda wannan deformity da na yi bayani to in aka ga haka yana da kyau a sa shi wannan kamar carton splinter din ko kuma a samu wani dan ko dan tabarma ko wani dan abu a samu a dauke shi da wannan gaba da ya karye a gaba dayan ta kar a dinga yawan motsi da ita saboda a rage mishi radadi har a kawo shi zuwa ga asibiti
to likita yaya ake kula da wanda ya karye
kula ga wanda ya karye yana da amfani a kawo shi ga asibiti kamar inda na faɗa miki cewa kariya mafi yawan kariya da yake faruwa yakan faru ne akan hanya ba kamar a gida ba inda kika yi bayani yakan faru ne akan hanya saboda idan kika dauka zaki ga da yawan kariya yakan zo ne ga mutane saboda yanzu kariya ya karu sosai yawan samun kariya ya karu sosai a wannan al'umma namu yanzu saboda da farko kika gani zaki ga da yawan mutane ana da acaba kuma ana gudu ba tare da bin ka'idan tuki ba sai wasu suna nan akan motoci suna gudu ba tare da bin ka'idan hanya ba sa'annan kuma tituna sun yi yawa yawan abin hawa sun yi yawa to su ma suna kawo yawan kariya haka sannan kuma in kika dauka kuma yanzu kamar wannan rashin tsaro bangare na rashin tsaro haka yanzu zaki ga yau kiji cewa an kai attack wannan gari attack wancan gari haka ne to akan yi harbe wasu lokaci daga cikin harbe nan da akai yakan kawo an akai harbi kuma ya shafi kashi to yakan kawo kariya to zaki ga yanzu masu samun kariya karaya suna da yawa sosai sosai a al'umma.
To misali likita, idan mutun ya kare ne a gida ba wai wani abu bane yasa, misali kamar yadda na bada misali, ko a matakala irin ta cikin gida haka, ko a bayi mutun yana wanka, duk akan iya samun wannan tsantsayin mutun ya zame ya fadi ya kare. Yanzu in an kawo shi asibiti, idan dai ba wani ciwon karayan ne kawai, in likitoci suka masa abin da za su masa misali, zai kwanta ne asibiti ko gida zai tafi?
Ya danganta da karayan. Kamar bayani da na dauko, shi mutum aka kawo shi asibiti daga karaya, farko in ka kai shi asibiti kuma babban asibiti ne, sukan fara duba, sukan fara mishi abin da ake ce mishi resuscitation, haka nan a tabbatar da cewa shi mutumin akwai wasu abubuwa da za su iya sawa ya rasa rayuwar shi, wanda ya shafi hanyar numfashin shi lafiya lau, shi ita kanta numfashin da yake yi lafiya lau, kin gane, kuma bai zubar da jini sosai ba. In aka tabbatar da wayannan da sauran abubuwa, aka tabbatar cewa lafiya lau, akan garzaya ta me za a mishi. To farko a asibiti, idan aka duba, ana fara ba mutum, saboda karya yana zuwa da ciwo kamar yadda na faɗa miki, ana fara ba shi magunguna da za su taimaka su rage mishi wannan raɗaɗi na ciwo. Idan akwai wani miki a gurin karya, to akan zo shi ma a duba shi, in ya shafi a wanke mikin ne, in kuma ya shafi a ɗinke mikin ne, wurin da ya shafi ɗinki ne da sauran abubuwa, shi ma za a yi haka kafin a kai ga gani. In an tabbatar da inda karyan yake, to in kuma sai an je an yi hoto, yana daga cikin abu farko wanda yake bambanta tsakanin shi karaya inda ake jinyar karaya a asibiti da kuma inda ake jinyar karaya namu a gargajiyance. A asibiti ana yin hoto a ga ina ne karayan yake, kuma wani kashi ne ya kare, yaya karayan yake, me matsalan da aka samu na karayan, haka nan. To shine abin da ake yi. To duk wayannan abubuwan da na miki bayani da shi hoton da komai, shine wannan hoton ne da sauran bayanai da ya shafi shi maras lafiya, zai nuna cewa da kuma ina ne karayan ya faru, saboda karaya na bangarori na jiki sun bambanta daban-daban. Karayan da aka samu na hannu ya bambanta da karayan da za a samu na cinya, ya bambanta da cewa ko an samu karayan da ya shafi waist, kunkumi, ko kuma karaya ko wani bangare na jiki. To shine zai ce ko a gida ne wannan mutum zai zauna, ko za a mishi aikin da za a mishi ne a asibiti a ce ya tafi gida, ko kuma a'a za a ce wannan dole sai ya zauna a asibiti.
To misali idan aka gano cewa abin ya zo da sauki, in aka masa abin da za a masa, aka dan daddaure wajen, zai koma gida ne, wace irin kulawa ya kamata a bashi a gida, misali ɗan uwa wanda suke jinyar shi?
Idan an duba an zo ya zo asibiti, aka duba aka ga cewa wannan karaya ne wanda insha Allah babu damuwa, zai iya za a sa mishi abubuwan da za a sa mishi a stabilizing gurin da karyan yake, saboda yana daga cikin abun da muke yi, a gyara kashin ya hau daidai da daidai. Bayan an gani a hoto, a duba, to farko a asibiti ana sa mishi abin da muke ce mishi na farko, saboda shi karyan yakan dan zo da kaman kumburi na sauran abubuwa da suka shafi tsokan jiki da kuma fatan da yake gurin, abin da muke ce mishi inflammation. To mukan sa mishi abin da ake ce mishi back slap, a dan fara rike bangare na jikin, a bada kaman kwana biyu zuwa uku, saboda wayannan kumburin inflammation din su dan sauka kafin a kai ga abin da za a sami shi cast ne, a casting gaba daya.
To kai bayanin cewa ba a bukatar ma wanda ya kare ya zauna waje ɗaya, ana bukatar ya motsa jikinsa. Idan karayar ta same shi a hannu ne, me ya kamata ya yi?
Ba ina nufin ya motsa hannun da akwai karayan ba, ko kuma ya motsa kafan da akwai karayan. Akwai inda in ma aka daure hannun ba lalle iya motsa shi inda wannan ba, amma akwai motsawa kaman in a hannu ne, ina dun hannun shi yana sakewa, wannan yana saka su wayannan sokan jiki na da ke suke jikin hannu su zama suna aiki. Haka nan ko a kafa ne, yana kokarin ya dan mummotsa jikin kafan nashi ba tare da ya zauna a guri daya ba.
To masu sauraron mu, kada da ya kusha afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke tattaunawa da kwararren likitan kashi Dr. Abubakar Sadiq Ma'azu, kuma wato muna tattaunawa ne akan karaya da kuma yadda ma za a yi a kula da karaya. Amma kashi a latilas a nan za mu dasa aya sai a biyo mu a sati na gaba, domin jin irin kulawar da ake baiwa ita kanta karayar, da kuma ma shin wani kashi ne ya fi karyewa a jikin mutum, da dai sauran bayanai. A madadin shi likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hanci, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.